Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25. Masu sauraro a jamhuriyar Niger ana iya sauraro kai tsaye a birnin Niamey ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5. Ana kuma iya jin wannan shiri kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niya da kuma Nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar internet. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina tare da Baba Yakubu Makeri wanda a halin yanzu zai karanto mana kanin labarai.
Jami'ar ANC mai mulki ta Afirka ta Kudu ta sha kashi. Wani jami'in adawa na Sudan ta Kudu ya ce ya kamata shugabannin kasashen Afirka su kare girke wato runduna na tsoma a hannu na sojojin kasashen waje. Sai kuma wani limami da ke zaune a nan Amurka Fethullah Gulen shi kuma ya yi tur da takardar samancin a kama shi.
To, kanin labarin kenan. Bayan kun gama jin labarin duniya yau Juma'a Hajji babban rana 5 ga watan Agustan shekara ta 2016. Muna da rahoto akan kaddamar da shirin baiwa birnin da yafi kowanne tsafta ta kuice da ma'aikatar ko kuma ministar aikin ta yanayi ta kaddamar a Gombe. Kada kuma amince yau za mu fara gabatar muku da wani sabon shiri mai suna Duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo zai gabatar.
Jami'ar ANC mai mulkin Afirka ta Kudu ta sha kashi fiye da lokacin zaɓuka da na majalisun garuruwa da na birane da aka yi. Har yanzu jami'ar ta ANC ita ce kan gaba wurin ƙuri'u da kujeru. Amma dai jami'ar ta marigayi Nelson Mandela ta sha kashi fiye da kowane lokaci tun kawo ƙarshen mulkin wariyar launin fata. Masu fashin baki suka ce masu jefa ƙuri'an sun fusata ne da rashin ayyukan yi da kuma wato zarmiya na cin hancin 'yan siyasa. Har yanzu babu gwani a Johannesburg, birni mafi girma kuma cibiyar tattalin arzikin ƙasan da kuma kewayen birnin Pretoria, inda jam'iyyar hamayya ta Democratic Alliance take ƙoƙarin yin tasiri. Jam'iyyar adawa ta DA ta kunyata jam'iyyar ANC ta hanyar doke ta a wata wanzaba mai suna Nelson Mandela Bay, wanda aka ba sunan jigon nan na ANC. Wani mai fashin bakin siyasa, Somadoda Fikeni, ya fadawa kamfanin dillancin labaran Faransa cewa akwai ban mamaki irin yadda jam'iyyar ANC ta rasa tagomashi a idanun mutanen ƙasar. Wani jami'in adawa na Sudan ta Kudu ya ce ya kamata shugabannin kasashen yankin gabashin Afirka da ke taro yau Juma'a su amince da girka rundunar tsoma hannu ta sojojin kasashen waje a wannan ƙasa da yaƙi ya lalata. Yanzu haka ana nan ana zaman ɗarɗar sosai a Juba, babban birnin Sudan ta Kudu, bayan da aka kashe mutane 300. Aka raba wasu dubbai da matsugunansu a gwabza wanda aka yi tsakanin dakarun 'yan tawaye da na gwamnati a watan da ya shige. Shugaba Salva Kiir ya ce ba a buƙatar ƙarin sojojin ƙasashen waje a kan na Majalisar Ɗinkin Duniya da suke aikin kiyaye zaman lafiya a ƙasar yanzu. Amma kuma wakilin 'yan adawa a Sudan na Sudan ta Kudu a ƙasar Ethiopia da kuma ƙungiyar tarayyar Afirka, Goy Yoyoyo, ya ce akwai buƙatar sojoji da za su shiga domin raba tsakanin dakarun gwamnatin 'yan adawa. Ya ce a lokacin da aka rattaba hannu akan yarjejeniyar zaman lafiya a bara, an ɗauka cewa ba za a buƙaci ƙarin runduna domin su kula da tsaro a Juba ba. Amma kuma abubuwa da suka faru a watan da ya shige sun nuna cewa gwamnatin shugaba Kiir ba su iya bayar da umarni ga dakarunsu. Akwai sojojin kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya su kimanin 12,000 a yanzu haka a ƙasar ta Sudan ta Kudu. Jama'a, kuna shan waɗannan labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, Washington DC. Wani limami da ke zaune a nan Amurka, Fethullah Gulen, ya yi tur da takardar samanci da aka bayar wadda hukumomin Turkiya suka bayar, suna zarginsa da zamowa kanwa uwar gami a juyin mulki da aka yi a watan da ya shige. Gulen ya faɗa cikin wata sanarwa cewa sanannen abu ne cewa ɓangaren shi'an Turkiya ba su da 'yanci, saboda haka wannan takardar samancin ƙarin misali ne na nuna yunkuri da shugaba Erdogan ke yi na wanzar da mulkin kama karya tare da gurgunta demokaradiyya. Gullin ya ce bayar da takardar samancin a kama shi daga wata kotu Turkiya ba zai canja komai ba akan matsayinsa da kuma ra'ayinsa. Gwamnatin Turkiya ta ce Gullin tsohon abokin ƙawancin Erdogan shi ne ya kitsa yunkurin juyin mulki da bijirarrun sojoji suka yi, kuma ya kira ga Amurka da ta miƙa shi. Amma har yanzu Turkiya ba ta miƙa takardar nema a miƙa mata shi ɗin ba. Gullin ya musunta cewa yana da hannu ko masaniya game da wannan juyin mulki da aka yi ranar 15 ga watan Yuli, kuma yana mai yintir da wannan yunkuri da aka yi. Shugaba Obama ya ce dokar ƙasa ta buƙaci ya bada bayanai na tsaron ƙasan, ciki har da waɗanda ba a buƙata a bayyana su bainin jama'a ga masu takarar shugaban ƙasa. 'Yan takarar ji sun haɗa ne da Hillary Clinton ta Democrat da kuma Donald Trump na Republican, wanda shugaba Obama ke kwatanta shi wanda bai cancanci ya zama shugaban ƙasa ba. A gwagwarmayar yakin neman zaɓe da aka fara shekara da ya wuce, an gano Donald Trump da jawabi cikin jama'a ba tare da mai da hankali abin da aka shirya masa ya faɗa akan takarda ba, wanda hakan da yana sa ana samun kurakurai a cikin maganganunsa, kuma kusoshin ƙasar suna sukan lamirinsa akan haka. Wannan lamarin dai ya sa ana shakku ko yalla Trump zai iya rika wasu muhimman bayanan sirri idan aka bashi su. Da yake bayani ga 'yan jarida a Pentagon, shugaba Obama ya ce indai suna so su zama shugaban ƙasa, to ya kamata fa su fara rayuwarsu irin na shugabannin ƙasa, ma'ana ba za su fallasa irin bayanai da za a basu ba.
Labarin duniya kenan kuka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To masu sauraro albishirinku, mun yi wannan ɗakin watsa shirye-shirye namu a yau ya yi babbar baƙuwa wadda za mu ce ba kasafai muke samun haka ba. Wato, uwar gidan shugaban Najeriya Hajiya Aishatu Buhari. Excellency, barka da zuwa.
Barka gane.
To da farko za mu fara sanin me kike yi a nan Amurka ne?
Mun zo ne da ni da wasu matan gwamnoni. Mun zo mu faɗakar ma ƙungiyoyi waɗanda suke tallafawa, aini aikin su tallafawa ne, wanda suke tallafa ma jama'a da kuma waɗanda suke yada zaman lafiya, saboda mu taimaka wajen samun zaman lafiya a inda Boko Haram suka yi rikici sosai, da kuma mu ga yadda za tallafa ma yaran da yunwa ta addabe su da iyayensu mata.
A saboda haka waɗannan ƙungiyoyin da kuka zo ku yi taro da su ɗin, kuna so ne su je Najeriya ɗin su tallafa?
Suna Najeriya ɗin, muna so ne su ƙara tura tallafi, da kuma mun tattauna da su kin ga kaman zancen yunwan yara ba sabon ciwo ne a Najeriya ba.
Wato kaman batunan da ake cewa yara suna fama da rashin kayayyakin abincin gina jiki ko?
Haka. To kin ga dama wannan tana nan balantana inda aka yi faɗan Boko Haram wanda ta yi shekara huɗu ba yi noma ba. Kuma an kama su an kai su wanda waɗanda Boko Haram ta kama su ta kai su daji aka aje su. To yanzu da yakin yanzu zance ya kare ana fitar da mutane.
Wato ana samu dai ana ceton mutane.
Ana ceton mutane. To waɗanda aka cece su ɗin suna cikin wani irin hali da kuma yanayi wanda ko da an ba su abinci ma ba zai musu amfani ba a yanzu haka, sai wani ɗan karamin abin da 'yan UNICEF suke badawa. Dama tuntuni ana bayarwa. Shine na ce to da nazo nan na samu mutane na ce aje a kafa kamfani mana Najeriya.
To sun
yi don yanzu ma sai an jira sun kai yayi sati 7 zuwa 8.
To sun yi da za su je su kafa wannan kamfani?
Sun ce dama suna da niyya za su kafa na Afrika gaba ɗaya. Na ce a su gaggauta kafa mana a Najeriya ne kafin a yi na Afrika duka.
To wannan taimako dama ai akwai shirin da kike a Najeriya na tabbatar da ingancin rayuwa da kuma ayyukan jin kai domin taimakon kamar yadda kika ce marayu da waɗanda suka rasa mazajensu da kike. To wannan taimako da kuke nema ɗin yana da alaƙa da wannan shiri da kika ƙaddama a Najeriya ko kuwa shi da man ake so a yi?
Duka ɗaya ne, sai dai kawai da yake wa'ancan an fito da yara kaman sun fi rabin miliyan suna cikin wani irin hali, in ba in sauri an taimaka musu ba nan da wata shida suna iya mutuwa. Shi yasa na maida aikin gaba ɗaya akan tallafa ma wa'annan a samu aje a kafa abin abincin, saboda kin ga dai har yanzu ana fitar da mutane kuma cikin yunwa ake fitar da su.
To a saboda haka tunda kin san galibi kamar misali rikicin nan na Boko Haram da aka yi, galibi yara ne ake yaudaran su, ke kuma uwa ce, to tunda Allah ya sa ga ki a zauren mu, me zaki, wani kira zaki ma iyaye game da batun yaran su da kuma su samarin da aka samu aka ake yaudaran su din, wani kira zaki musu?
Dama na shirya wajen office ina, ina neman shi His Excellency shugaban kasa ya nada wani mataimaki akan ilimin mata da kuma adult education,
wato na
girl child and adult education, sai ai saboda dama akwai shi so gaggawa da muke duka yanzu a samu yadda za a yi, yadda za a tada inda ake koyarwa, akwai centers dama kowane gari, yanzu muna so mu tada don zai taimakawa.
To excellent, mun gode kware da kika samu kika shigo. To ma sauraron mu, Hajiya Aishatu Buhari kuka gama ji kenan, matar shugaban Najeriya wadda a halin yanzu take ziyara a nan Amurka. To yanzu kuma bari mu koma ga taskar mu ta labarai. Gwamnatin Najeriya za ta bullo da wani shirin baiwa duk birnin da yafi kowanne tsafta ta kwice, a kuma hukunta birnin da aka samu da laifin gurbata yanayi. Ministan ma'aikatar alkin ta yanayi ta ba da wannan sanarwar wajen gangamin kaddamar da shirin tsaftace muhalli na bana a Gombe. Ga ƙarin bayani daga bakin wakilin sashen Hausa, Abdulwahab Muhammad.
A jawabin kaddamar da shirin tsaftar muhallin, ministan ma'aikatar alkin ta muhalli, Hajiya Amina J. Muhammad, ta ce ma'aikatar ta bullo da shirin gasar tsaftar muhalli. Wanda zai zaburar da kananan hukumomi da kuma jihohi yin gasa a tsakani, kuma duk birnin da ta yi fice a tsafta za ta samu tukuici. Gwamnan Gombe Ibrahim Hassan Dankwambo ya yi godiya bisa wannan hoɓɓasar, sannan ya buƙaci al'umma da su ba da goyon baya ga ayyukan tsaftar muhalli.
To alhamdulillahi, kamar yadda kuka gani yau ana ne na gyara muhallin mu, ma'ana tsaftace muhalli. Kamar yadda muka gani a ƙarƙashin minista na environment wanda ta zo, kamar yadda aka sani tsaftace muhalli abu ne wanda ya tattari aikin kowa da kowa, ba na mutum ɗaya ko na minista ko na gwamna ko wani ba. Al'umma su haɗa kai da hannu da ƙarfe domin a tabbatar da muhallin an tsaftata.
Kwamishinan ma'aikatar muhalli na jihar Gombe, Hajiya Sa'adatu Sa'ad Alkebban Kaltingo, ta bayyana cewa za a baiwa duba gari iko da kuma dawo da kotun tafi da gidanka kan tsaftar muhalli.
A dawo duba gari kawunsu, sannan kuma na ce muna so mu dawo da shi wannan kotun tafi da gidanka na tsaftace muhalli, saboda zai marawa duba gari baya, sai kare musu mutuncinsu, duba gari kuma su fara aikin duba gari. Kamar yadda aka sani ai suna nan da uniform ɗinsu da office ɗinsu, za su zo gidanka ne ko anguwa su yi sallama, su shiga ga ID card ɗinsu, ga uniform ɗinsu, ga komai, ka sani su ce muku su ne duba gari. Su zo su duba yadda kake barin muhallin ka, za su duba yanayin gidanka, in inda kake ajiye shara bai kamata ba, to yana ɗaya daga cikin ire-iren abubuwan da duba gari za su iya ba da shawara, su ce to ba haka ya kamata ka yi ba.
Alhaji Babayo Aliyu Sulemanu Sa'in Deba shi ne coordinator na kungiyar da ke yaƙi da gurɓatan muhalli da ake kira Jewel Habitat 2000 and Beyond. Ya gaya min irin ayyukan da suke gudanarwa dangane da kare muhalli.
Muna raba itatuwa a ƙauyuka daban-daban, makarantu da duk inda ake buƙatar bishoyi, in an zo gurinmu muna bada bishoyi seedlings kenan kyauta. Idan an samu drainage ya zama blocked, muka yi unblocking saboda ruwa ya samu ya wuce magudanar ruwa, muka yi unblocking, muka bubbuɗe ya samu ya wuce, muka yi share-share, muka gayyaci dakatai, hakimai, jawrabai ma in ta kama da manyan 'yan siyasa, shugabanni daga gaba ɗaya, in all aspects mu yi aikin tare da su, kuma alhamdulillah ana ba mu goyon baya.
Suleiman Badamasi ra'ayi ya ce shirin yana da kyau, sai dai ya kamata hukuma ta rinka kwasar sharan da aka tara akan lokaci.
Wannan babban cigaba ne aka samu a cikin al'umma. Sai dai ba za a tsaya bane kawai a wajen wayarwa da mutane ko kuma mutanen da suke zaune a muhallin kai kawai zuwa kaddamar a watsi ba. Domin shi talaka ko kuma mutumin da yake muhalli shi kansa ba zai so zama da sharar ba. Domin yana buƙatar duk lokacin da ya dauko ya zub da sharar an taimaka an kwashe ta hatta kai ga yanda zai sake samu sukunin bawo sai ta taru tafi karfinsa ba hatta kai kasancewa zubatan ma to toshe ruwan ko magudanar ruwan ya zama mun sama tsibiya in kai masa magana zai ce ba an zo an kwashe ba.
Taken tsaftar muhalli na wannan shekarar shine tabbatar da tsaftar Najeriya cikin koren dausayi haƙƙi ne da ya rataya kan dan ƙasa. Abdulwahab Muhammad Muda Amurka daga Gombe a Najeriya.
Mun gode Abdulwahab. Daga can jihar Adamawa kuma wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da rahoto dangane da ziyarar da asusun tallafawa waɗanda rikicin Boko Haram ya yi wa ɓanna yake yi a yankunan da aka kwato daga hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram.
In Allah ya kaddara za mu sake dawowa da irin wani gudumawa da za mu baku, amma yanzu za mu roke ku da ku ba wa shugabanni da muka danka musu wannan kayayyaki a hannunsu sun aje shi can mun je mun gan su yadda muka ba su haka yake ba taba ba. Muna fatan su kuma za su yi adalci wurin rabawa ungwanni.
Allah kuma ya sa wannan jaraba da muke ciki Allah shi kadai zai yaye mana. Allah ya yaye mana. Amana ce da aka bamu kuma muna kokarin mu kamanta wannan amana.
Jami'an hukumar bada agaji kenan a wasu sunan 'yan gudun hijira ke ma baina hali da kuma irin nasarorin da ake samu a yanzu ya nadin bin jama'a ke ci gaba da koma yankunan su da kwato daga hannun mayakan Boko Haram. Wannan mako na zuwa ne yayin da jami'an asusun tallafawa waɗanda rikicin Boko Haram ya shafa wato Victim Support Fund ke maran gadin yankunan da jama'a ke komawa domin ganin irin halin da suke ciki da kuma abubuwan da suke bukata. Jami'an wannan asusun dai sun mako leƙa wasu ƙananan hukumomin jihar Adamawa inda suka yada zango a ƙaramar hukumar Micika ɗaya daga cikin yankunan da aka kwato. To ko me al'umman wannan yanki ke bukata? Mr. Adamu Kamale dan majalisar wakilai ne a Najeriya wanda ma kike wakiltar mazabar Micika da Madagali ya kuma bani irin tallafin da suke bukata a yanzu.
Abuja mutane Victim Support Fund su zo su ziyarce mu bisa ga gayyatan da ni da gwamnan Adamawa muka yi musu domin su zo su gan halin da mutane Adamawa suke ciki. Su zaba local government ɗaya wato Micika local government za a fara ayyuka a wurin za a yi gyare-gyare da ya kamata. Su gan ma idon su abubuwan da ya faru da mutane mu su ji koke-koke mu su gan mutane mu iri wahalan da suke ciki. Amma a gaskiya har yanzu a wajenmu nan muna so har yanzu a dan daura bante.
Gwamnatin Najeriya dai ta ce za ta ci gaba ne da tallafawa domin tare da madar al'ummomin da ke komawa. Honorable Ibrahim Hassan Bapetel da ke zama hadimin shugaban kasa ta fuskacin ayyuka da tsare-tsare ya kobe na matakan da ake dauka.
A kowane jihohin nan gaba daya akwai presidential initiative wanda aka yi wanda tana gera makarantu. Idan ka duba yawanci inda suka koma za ka ga ana nan kuma ana ci gaba da kawo tallafi. Ni dinnan kaman ka sani na sha zuwa na kawo tallafi.
Yanzu haka ma dai al'ummomin yankin arewa maso gabashin Najeriya yankin da rikicin Boko Haram ya fi kamari na koyi bawa ne ma game da irin nasarorin da ake samu a yanzu a yaki da masu tada kai bayan. Alhaji Muhammadu Halalu Dankwai garkuwar matasan arewa na ko cikin masu wannan yabo.
Wanda mun sani zaman lafiya is number one priority. Without peace and security ba yadda zaka da ma tunanin wani wai tattalin arziki. Ba sai ka samu zaman lafiya ne zaka tuna kana jinwa ba. Lokacin da Boko Haram suka faso na akwai nake tunani wa akwai nake tunani abinci gami su mace tana wani ya zauna yayi wata TV yana zaune ganye yake ji baya tunani abinci yana tare ba wai shi yana ta kai ba ta kaya. So duk wannan ya wuce ne yanzu mun manta da yake dan adam muke mai saurin mantuwa.
Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Masu sauraro kada amince ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yau zauren namu ya yi albarka domin ɗazu muka gama hira da matar shugaban ƙasa Hajiya Aishatu Buhari. To yanzu kuma mun ci sa'a ga matar gwamnan jihar Borno nan Hajiya Nana Shatima, ita ma za mu yi mata 'yan tambayoyi. A saboda haka muna neman ku gafarce mu, ba za mu gabatar da shirin da muka yi muku alkawari ba, domin ba kasafai muke samun haka ba. Excellency, barka da zuwa America.
Yawwa.
Aha. Na san a Najeriya akwai shirin da kika kaddama, kina taimakon tsangaya da marayu, duk muna jin labarin nan. To, wannan zuwa da kika yi, akwai wasu ƙungiyoyi ne da za ki gana da su ta yadda za su je su taimaka ma wannan shiri da kike yi?
To, alhamdulillahi, ina so in miƙa godiya na mamatan shugaban ƙasarmu da wannan daman da ta bamu. A gaskiya, ina da NGO da nake tallafa ma matan da suka raza mazajensu da kuma marayu da kuma malaman sangaya. Lalle akwai zai. So, as kamar inda ita mamarmu matan shugaban ƙasarmu take taimaka mana da kuma tana dai ba mu wannan daman da haɗin kan don mu yi da inda dai za mu iya mu'assasa duk wani abin da za mu iya mu taimaka ma mutane mu, so an insha Allah muna nan da dai NGOs din da za su iya su zo su tallafa mana insha Allah, mu ma muna da
to kin san kwanaki ana ta surute game da cewa bayan yankunan nan da aka kwato daga hannun yan kungiyar Boko Haram, sai aka iske cewa yaran da suke zuwa din suna karancin kayayyakin abincin gina jiki. To, wannan ƙungiya da ke da shi, wato NGO ɗin da ke da shi, akwai wani abu da kuke na taimakawa irin waɗannan yara?
Akwai shi. A gaskiya, because ni da kaina na kai musu ziyara so biyu, ɗaya a cikin azumi, ɗaya kuma immediately bai ma kai sati ɗaya ba. Na je na same su kuma muna da iyawo ɗan ƙarfi. Da yake gaskiya abun tana da yawa. Masu neman taimakon suna da yawa. An insha Allah da za mu iya kokarin karfinmu mu ga cewa mun tallafa musu duk wani kayan agaji da aka kawo ma shi mai gidan nawa. Sometimes ina zaune a karkashin talabijin ɗinmu na BRTV da local NTA. So, duk wani gudunmuwa da na ga cewa da abinda maybe abinda maza ba za su iya sarrafa ba. Sai in karba ni in sarrafa, sai kuma in je in mika ma mutane mu da suke neman wannan taimakon.
To, yanzu gashi kin san wanda baya Borno bai san halin da ake ciki ba. Yanzu maganan nan ma da nake da ke ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi ma Amerika ka shaidin cewa su guji zuwa har wajen jihohi 20 a Najeriya, ciki kuma kin san har da jihar Borno, akan a saboda rikicin Boko Haram din nan. To, a saboda haka ke kike Borno yaya yanzu al'amura suke?
To, a gaskiya ni ma na karanta shekaran jiya, nake ji gaskiya ban ji daɗin wannan bayanin da suka faɗa ba. A gaskiya nake ji ba su yi adalci ga mutanenmu ba. So, in which ina gani za su iya su canja wannan matakin da suka ɗauka, yawa da suka ɗauka. Kuma a gaskiya bai kamata a ce UN ba za ta iya ta bayar gudumawa ma wayannan ire-iren guraren da suke neman taimako ba.
To, aikin san akwai zargin da ake yi cewa ana taimakawa ɗin kuma amma an je wai taimakon bai zuwa ga waɗanda aka yi niyan kaiwa. Kin san ana wannan zargi ɗin, ana cewa su kamar su waɗanda suke sansanonin 'yan gudun hijira ɗin da aka kakkafa na taimakon, suna cewa ana ba da taimakon amma kuma ba sa gani.
To, a gaskiya a ta fannin addinin ce ma aka ce zato zunubi ne. Because a gaskiya ni na san iya kokarin karfin da ni nake yi da kuma shi mai gidan nawa yake, kuma dole because halin mutane ba zai iya ya zama dukan ku kuna da hali ɗaya ba. A gaskiya because ana iya kokarin karfin, but zargin da ake yi gaskiyan ɗaya ne, ba za a rasa kila wanda suke da wannan halin ba. Amma a bisa ni NGO ina, gaskiya muna iya kokarin karfi, amma abun cokali ɗaya aka kawo mana insha Allah wannan abun muna iya kokarin karfi mai wannan. So, in suna gani akwai sun bayar da taimako ga wayansu da suna gani kayan baya isar gunda aka yi niyya, so su zo ga Sword Foundation insha Allah da za mu iya kokarin karfinmu. Kuma bisa billahi abun ni na san taimakon da shi state gwamnati na Borno take yi da kuma ni da kaina under NGO ina. So, in which in har wani zai zo ya tallafa maka, so ban ga dalilin da ya ce wani ya kawo maka kai da kanka ma kana wannan taimakon, a ce wani ya kawo ba za ka yi taimakon ma mutane naka ba. So ina ganin dai abin da
to yanzu tunda Allah ya sa gashi Allah ya kawo ki kin shigo zauren mu, ana samu dauka iyaye suna sauraron ki musamman jahar Borno din inda ake fama da matsala, wani kira zaki ga iyaye da kuma su matasan da ake rudin su suna shiga wannan aiki na asha, wani kira zaki ma jama'a?
Eh to gaskiya kiran da zan yi as uwa da yake ciwo mace na mace ne, but ina so in mayar wannan an gargadi na nake ji zan bayar ma iyaye mata ne a gaskiya, because wayan su halaye nake gani kamar mu iyaye matan mu muke encouraging. Na san shekaru zan ce 20 da ya wuce za ka gani kai kana da yara in suka fita zuhur in yayi azar in yayi kana samani yaro ya zo bayan magariba yara suna gida, ba da a waye gari yaro zai bar gida tun daga safe har zuwa karfe 12 ke uwa kina gani kuma kin san cewa maybe inda yaran nan da suke tafiya ba inda ya kamata su je ba. So a gaskiya nake ina so in wannan mika kuka na ga iyaye mata, yauwa kira ma iyaye mata, gaskiya maza su tarbiya bai rate akan uba ba, gaskiya ina gani mu iyaye mata inda ya kamata mu taimaka ma yaran mu nuna musu tarbiya kuma mu san cewa wannan
na gani wato dai mata a rika kula
a dinga kula sosai laifin daga wannan gefen iyaye mata ne mu da muke da wannan sakacin nake gani da
to Allah ya sa ya taimaka ku gode da kika samu dama kika shigo kika yi wannan bayani.
Amin Allah, ni ma nagode wannan daman da kuka ba mu, muna tabbatar za ku dinga wannan za mu yi mutunci da ku da za ku dinga
za mu raka tattaba ku.
To alhamdulillah alhamdulillah mu ma mun gode.
To ma sauraro yanzu kuma ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar email. Excellency dama ni
sakonmu na farko na cewa shugaban ƙasa Jinjar Muhammadu Buhari, dan Allah ka tausaya wa talakawa da suka kai ka ga shugabancin Najeriya ta hanyar ɗaukar matakai kai tsaye da za su sauko musu da farashin kayayyakin abinci idan ba za ka buɗe musu kan iyakokinsu ba. Daga Aliyu Usman Taka Lafiya Birnin Kebbi. Wanda sako da cewa assalamu alaikum VOA Hausa, ya kamata ƴan adawar ƙasar Chadi ku yi hankuri ku rungumi ƙaddara domin sai da zaman lafiya ƙasar za ta ci gaba. Daga Usaida mata Alhaji Umar Forever da Ummi Garba na Kwalo a Jora. Wannan sako da cewa tabbas yau take ranar bikin bude wasannin gasar Olympic na shekarar 2016 wanda ke gudana a birnin Rio de Janeiro na kasar Brazil. Mu dai fatan mu a wannan gasa shine Allah ya bawa ƴan wasanmu na Najeriya nasarori domin su fitar da kasar mu kunya a idon duniya a wannan gasa. Daga Shu'aibu Idrisu kofar fada Bulangu a jihar Jigawa. Sako na
to madalla kafin mai sallama ga takaitattun labarai.
Biyar ANC mai mulki a Afirka ta Kudu ta sha kashi fiye da kowane lokaci a baya a zabukan majalisun garuruwa da na birane. Har yanzu jam'iyyar ta ANC ce ke kan gaba wurin kurku da kujeru, amma jam'iyyar ta marigayi Nelson Mandela ta sha kashi fiye da kowane lokaci don kawo ƙarshen mulkin wariyar launin fata. Masu fashin baki sun ce masu jefa a ƙuri'an sun je ne da rashin wato da fushi na rashin ayyukan yi da kuma zarmiya na cin hancin 'yan siyasa.
To a gaishe ka masu sauraro, ƙarshen shirin wannan lokaci kenan, sai kuma shirinmu na dare misalin ƙarfe 9:30 na dare agogon Najeriya. Muke fatar sake dawowa domin gabatar muku da wani shirin. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce a madadin sauran abokan aiki nake mana fata alheri, yanzu sai a dakaci yau da gobe.